Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba. Fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 22 ga watan Yuli da shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labarai.
Dakarun Rasha na sake kai hare-hare a biranen Ukraine tare da kai hare-hare masu dogon zango. Kwana guda bayan da ministan harkokin wajen Rasha ya gargadin cewa Moscow na shirin fadada yakin ta Ukraine fiye da Donbas. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 amma yana fama da alamomin cutar masu sauki. Jiya Alhamis an rantsar da sabon shugaban kasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, inda ya hau kan karagar mulkin hanbararren shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa kasa da sa'o'i 72 da dankawa kamfanin kasuwa na NNPC Econ tafiya kan tsarin kasuwancin irin na kowane kamfanin kasuwa a kasar karkashin dokar CAMA da gwamnatin Najeriya ta yi. ‘Yan kasar na daɗa ganin gwamnati ta ƙara kuɗi a kan kowace litar man fetur da ake ganin ta yi a ɓoye a baya-bayan nan. Sannan kuma a jihar Kaduna, al'ummar ƙaramar hukumar birnin Gwari sun ce sannu a hankali dai sabuwar ƙungiyar nan mai kama da Boko Haram da ake kira Ansaru na ƙara ƙarfi a wasu sassan ƙaramar hukumar, kuma har shugabanninta sun hana mutanen yankin shiga harkokin zaɓe. Kuma kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dakarun Rasha na sake kai hare-hare a biranen Ukraine tare da kai hare-hare masu dogon zango. Kwana guda bayan da ministan harkokin wajen Rasha ya gargadin cewa Moscow na shirin fadada yakin ta Ukraine fiye da Donbas. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa Rasha ta yi ruwan bombardment kan gundumomi da dama, ciki har da wata kasuwa a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, inda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu 23. Gwamnan yankin Oleg Sinigobov ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yaro ɗaya, yayin da 'yan sanda da wasu jami'ai suka ce babu wani hari da aka kai kan sojoji a yankin. Magajin garin Ihor Tarakhov ya ce sojojin Rasha sun kai hari da bombardment nan da can a Kharkiv kan yankunan gidajen mutane, inda aka kashe fararen hula. Har ila yau dai a jiya Alhamis ɗin, gwamnan yankin Donetsk Pavlo Kirilenko ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa har makami milinzamin Rasha ya lalata makarantu biyu a Karmax da Kostintibinika da ke hannun Ukraine, yayin da akalla makami mai linzami guda ya fada a birnin Bakhmut. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 amma yana fama da alamomin cutar masu sauki. A cikin wata sanarwa da ta fitar, sakataren yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce ya yi cikakken allurar rigakafin da ƙarin allurar sau biyu. Biden mai shekaru 79 ya fara shan maganin Paxlovid, kuma yana aiki daga gidansa na fadar White House maimakon ofishinsa na shugaban ƙasa. Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa jama'a ina nan lafiya, na gode da damuwarku, yace ya ci gaba da aiki. Sannan ya kira 'yan majalisar dokoki biyu daga jihar Pennsylvania da magajin garin Scranton domin na aika musu da takaicin rashin halartar taron mu a yau a jihar Arewa maso gabas. Daga baya fadar White House ta wallafa wani faifan bidiyon shi yayin da yake tsaye a waje akan wata baranda, inda yake tabbatar wa Amurkawa cewa alamomin cutar ba masu tsanani ba ne. Ya ce, ina matuƙar godiya da tambayoyinku da kuma damuwarku, amma ina samun lafiya, na kammala ayyuka da dama, zan ci gaba da yi, kuma a halin yanzu na gode da damuwarku, kuma ku yarda da ni, komai zai yi daidai. Yan majalisar dokokin Amurka da ke binciken tarzomar da aka yi a gidan majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun bara sun maida hankalin sauraron shaidu na daren Alhamis kan abinda tsohon shugaban kasar Donald Trump yake yi na sama da sa'o'i uku a fadar White House, yayin da dubban magoya bayansa suka kutsa a gidan majalisar suna kokarin hana tabbatar da nasarar zaben Joe Biden. Kwamitin majalisar mai wakilai tara da ke bincike kan rikicin sun shirya nuna faifan bidiyon shaidu daga manyan makarraban fadar White House tare da gabatar da shaidu biyu kai tsaye domin karfafa bayanan zarginsu cewa Trump ya kalli tarzomar a talabijin kuma bai yi wani abin da ya dakatar da ita ba na sa'o'i. Yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat Eleni Luria, mamba a kwamitin da za ta jagoranci yawancin tambayoyin a ranar Alhamis, ta shaidawa gidan talabijin na CNN a farkon wannan makon cewa kwamitin zai duba minti bayan minti na abin da Trump ke yi na sa'o'i 3:07 da yammacin ranar 6 ga watan Janairu. Daga ƙarshen jawabinsa a wajen wani gangami da ya buƙaci magoya bayansa su tattaki zuwa ginin majalisar kuma su yi abin da ya kamata, wanda daga ƙarshe ya ce su watsi. Luria ta ce bai ɗauki mataki ba, yana da damar ɗaukar mataki, don haka za mu yi bayanai dalla-dalla. Ɗan Republican kuma mamba a kwamitin Adam Kinziga, wanda shi ma ya shirya zai yi tambayoyi ga shaidu, ya shaidawa shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS a ranar Lahadi cewa shugaban bai yi komai ba, sai dai kallon talabijin a wancan lokacin da abin da ke faruwa.
An jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Ƙasa da sa'o'i 72 da dankawa kamfanin kasuwa na NNPC ikon tafiya kan tsarin kasuwanci irin na kowane kamfani ƙarƙashin dokar CARA da gwamnatin Najeriya ta yi. 'Yan ƙasar na daɗa ganin gwamnati ta ƙara kuɗi a kan kowace litar man fetur da ake ganin ta yi a ɓoye a baya-bayan nan. Sai dai al'amarin ba haka yake ba, in ji masu wada tsaki a fannin. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoto.
Daga ranar Talatar da ta gabata, da gwamnati ta kaddamar da sabon kamfanin kasuwanci na NPC mai cin gashin kai ne, labarin kari akan farashin kowace litar mai daga naira 165 zuwa 179 ya sake yin kamari a kafafen yada labarai, inda 'yan ƙasa ke nuna rashin jin daɗi kan al'amarin da suka ce gwamnati ta yi abun a ɓoye ba tare da tafiya da su ba, kamar yadda direban tasi ya bayyana.
Sunana Sani Ibrahim, na sha mai yau akan naira 175, sana'ata tasi nake tukawa. An ƙarin mai, amma kuma mu da muke aiki fasinjan da muke doka ba magana ƙari, kunna kuka ƙara mutum, yanzu kowa san halin da ake ciki, ana ta fama da wannan harhalu, don haka dole haka muke dauriya, muna ta yi haka nan, muna ta bubbuga da mu samu abin da muke cin dan ci da iyalin mu kawai, don haka wannan abu kamar mu jaddadin shi ba gaskiya 100%.
Batun kai kawo a game da dogayen layi da ake fuskanta a gidajen mai zuwa yanzu a kasar, da ma rashin samu akan farashin da gwamnati ta kayyade na dada kawo tece kuce a cikin al'ummar kasar. Shin waye wannan ƙari da ya zo wa al'umma bazata? Shugaban kungiyar dalalan man fetur shi arewacin Najeriya Alhaji Bashir Ahmad dan Malam ya ce,
to na farko dai mu fara da karin kudin da wannan shugaban kasa a cikin kudin ruwan mai ya cira naira 10 ya kara mana, saboda yanayin yanda duniya kowa ya san abin da yake faruwa a da diesel din nan, kuma diesel din nan ba iya Najeriya ba ko Afrika ta duniya ne ba, kuma da diesel din nan ake zuwa ake dauko wannan product din daga Lagos, Warri, Calabar, Port Harcourt da sauran guraren da ake ajewa. Muna godiya kuma da wannan karin da aka yi. Na biyu, magana karin kudi da shiga da an yi wahalhalu ne wanda suke kaman kala biyu. Kala na farko, su masu private depot jirgin da yake dauko musu kayan ya yi tsada ya linka wajen so uku. Na biyu, abubuwa da idan za su sa injin da zai loadan man a mota a dauko shi a kai destination, to shi ma gas din ya yi tsada a wajen su, din da duk 'yan kasuwa ne ke. Saboda haka sai ya zamto wannan kayan da suke siyan mana ba sa siyan mana da shi akan farashin da gwamnati ta kayyade cewa a siyar, saboda waɗannan matsaloli. To mu kuma mu ma haka da muna biyan 500,000, 300,000 yanzu ya kama za ka biya $1,600,700 sannan kayan ya zo ma. To bayan da za a yi wani kasuwa ya tsaya akan wannan abubuwan, dole sai an samu wata mafita. Ba gwamnati ba ce ta kara kuɗi a zahiri, domin yanzu idan ka je kayan gwamnati za ka biya na NNPC za ka same shi akan 48.17. Kowa ya san ba gwamnati ta kara mana ba, amma dole mu ɗan yi adjust don kowa ya samu mutane ka kuma a hada shi cikin wani hali, ba rashin aiki da za a samu ba kuma mutane kullum ana cikin matsalar wannan mafita.
Ko menene alfanun da 'yan Najeriya za su mora ga aikin kaddamar da sabon kamfanin kasuwanci na NNPC. Shugaban kamfanin Malam Melikiyari ya ce:
"Na farko muna yi Allah godiya, kuma abu muhimmin shine wannan kamfanin sabuwar kamfani ce wanda da mace mutane sun san da NNPC, amma abin da ya canza doka ta kama ne wani sabon salo wanda zai zama kasa kuma jice mace gashin kanta kamar kowanne kamfani da aka sani. Misali wanda ake ganin su akan titi, Shell, Chevron, Wando, Y da sauransu, da haka matsayin mu da yake da su, ma'anan shi shine zamu je kasuwa mu nemi masu ɗan ciniki, mu nemi wanda za su saye kayan mu, kuma banda haka a cikin kamfanin mu tabbatar cewa ai aiki kan dama da aka bamu, mu tabbatar cewa ayyukan nan za a yi kamfanin ta ci riba, ta maida masu kamfanin nan riba. Masu kamfanin nan su ne 'yan kasa wajen mutane miliyan 200 da muke kasan nan. Saboda haka abubuwa sun canza, yanzu bamu da wani hurumi ko hujja mu ce ba yi ba ko kuwa an hana mu yin wani abu. Yanzu duk wasu tangardun da muka sani da suke nan wanda suke hana mu aiki duk sun ɓace yanzu. Saboda haka abu ne na alfahari ga kasa, ga 'yan kasa. Saboda haka yanzu ga kamfanin su wanda dole gobe a ce mata ya kuka yi, me yasa ba ku yi kaza ba, kun ci riba, me yasa ba ku ci riba ba. Kuma doka ma ta kafa, akwai tsarin doka da ya nuna cewa in ma ka kasa cin riba shekara ku za a rufe kamfanin. Saboda haka mun sani ma'aikatanmu ƙwararru ne, mun tabbatar cewa wannan daman da aka samu zai wa kasa amfani.
Shugaban Ipman dan malam kuma ya yi ƙari a game da batun alfanu.
'Yan kasa yanzu kamar mun kungiyar dalilan masu man fetur 'yan kasa wanda suke Ipman, kaga an tada mu tsaye tunda mu ma mun fara mitin, mun fara tattarawa cewa a zo a siyan mana da hannun jari a dunkule. Wanda a Najeriya idan kika ɗauki gwamnatin tarayya kika cire ta ba wanda yake ɗaukar ma'aikata kamar mu, to za a ƙara faɗaɗa mana al'amura, amma za mu sabawa da mutane aiki.
Yankin arewacin Najeriya da na kan gaba a tsadar farashin kowace litar mai idan aka kwatanta da yankuna da tataccen man fetur ke shigowa daga cikin su kamar su Lagos da Port Harcourt. Nagari da tsada a kuɗin dako, kowane mataki ne masu ruwa da tsaki ke ɗauka wajen karkatar da akalar dogaro kaco kankan man fetur zuwa ga iskar gas. Shugaban ma'aikatar kula da dokoki a fannin albarkatun man ƙasa Malam Faruk Ahmad ya ce:
"Aikin mu kenan yanzu mu tabbatar cewa duka an zo an sa kuɗi a ginin man gas, wato gas wanda yake shine kamar yafi fetur ko kuma dafa-dafa da itace. Ramin da muke yanzu shine muna ta jawo jama'a mutanen kasashen waje su zo su sa kuɗi a fetur da gas. Yan fetur da gas shine mai amfana, saboda ga duk yawancin Allah da an samu nasara motoci ma za su daina amfani da man fetur ko kuma diesel, za su koma amfani da gas. Sannan kuma a gidajen jama'a kuma za a samu gas da mai sauki, kuma sauran gurare dai Allah da indai an samu wannan shine zai sa a samu ci gaba akan harkan environment.
Waɗannan matakai ya kamata a ƙara ɗauka don warware matsalolin da suka shafi tsadar man fetur. Masani a fannin Dr. Adamu Ahmad ya tofa albarkacin bakin sa.
Shawara zan ƙara bada shine a kawo wani tsari na za a ringa tallafa mashi talaka, sai da shi za a ringa bashi irin talafin da ya dace gare shi, kuma a samar da mutane wato abubuwan sufuri wanda na kowa da kowa ne. Akwai damammaki na makamashi wani za mu yi amfani da shi wurin sufuri, irin su iskan gas, amfani da wutar lantarki wurin tafiya, wurin su hasken rana da sauran damammaki da muke da su na sufuri wanda ba dole bane sai mun dogara da shi man fetur irin wanda muka saba da shi.
A cikin shekarar nan dai daga farkon watan Janairu aka fara samun matsalar karancin mai da dogayen layi a gidajen mai, lamarin da ya kai ga 'yan kasa shiga matsin rayuwa. Kayayyakin masarufi suke ƙara tashi a kasuwanni har ya kai ga wannan lokaci da dalalan man fetur suka ɗauki matakin yin ƙari sakamakon tsadar man diesel wajen dako. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ya Alhamis an rantsar da sabon shugaban ƙasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, inda ya hau kan karagar mulkin hanbararren shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa. Wickremesinghe ya sha rantsuwar kama aiki kwana guda bayan da 'yan majalisa suka zaɓe shi akan mukamin ɗan shekaru 73 da haihuwa. Firaministan ƙasar na shida ya rike shugaban riƙon ƙwarya bayan Rajapaksa ya tsere daga ƙasar kana ya yi murabus a farkon wannan watan. Murabus ɗin Rajapaksa yana zuwa ne bayan shafe wata guda masu zanga-zanga suna kira da manyan shugabannin ƙasar su sauka, yayin da tattalin arzikin ƙasar ya taɓarɓare.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Kaduna. Al'ummar ƙaramar hukumar birnin Gwari sun ce sannu a hankali dai sabuwar ƙungiyar nan mai kama da Boko Haram da ake kira Ansaru na ƙara ƙarfi a wasu sassan ƙaramar hukumar, kuma har shugabanninta sun hana mutanen yankin shiga harkokin zaɓe. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikira.
Kusan shekaru biyu kenan da fara yada labarin bayyanar kungiyar Ansar a wasu sassan kananan hukumomin birnin Gwali da Igabin jihar Kaduna. Kuma ya zuwa yanzu ƴaƴan ita wannan kungiya da aƙidun take kama da na kungiyar Boko Haram sun fara shiga garuruwa don yada manufofi. Kamar dai yadda jagoran bincike akan matsalolin tsaro a yankin birnin Gwali da Igabi Malam Dayabu Haruna baban Abba ya sheda wa muryar Amurka.
Akwai magana ya Ansaru suna nan suna ta gudanar da al'amuran su wanda abu ne da wanda ana kallon shi kawai suna yin shi cikin daji su kadai. Yanzu ga sun kai ga sun fara shigowa cikin gari suna daukan wa'insu daga cikin matasa suna zuwa suna horar da su. Abu na biyu shine sanarwar da suka fitar wata ɗaya da ya gabata cewa sun ma hana kan siyasa a wannan yanki. Shi kanshi malamin zaben ya ji wannan sanarwa kuma ya ce zai kwashi kayan zabe ya shiga wannan yanki da shi. Ai ba zai yiwu ba. Su ɗan siyasan ai ba za ma su je campaign wajajen ba. To balle su mutanen su fito su participate.
Kenan dai in ba mataki aka dauka ba da wuya ai zabe a wannan yankuna da ƴan Ansar suka mamaye.
To gaskiya tunda dai suna ta ƙara ƙarfi kuma ana ta sanar da hukuma cewa ga halin da ake ciki. To amma har yanzu dai al'amarin ga yanan dai.
Kina dai masana harkokin tsaro irin su Manjoya Hashin Komaritaya ke ganin wannan kungiya ka iya kafa tutoci a wasu sassan Najeriya matukar dai ba a dauki matakan gaggawa game da ayyukan wannan kungiya ba.
Yau an kawo yanayin da ƴan Ansaru sune masu kare al'umma a wasu yankuna na kasar nan wanda hakan yana nuna cewa kaman wato waɗannan ƴan Ansaru sun riga sun dauki gwamnati a wurin suke da iko yankin su ne yanda suka ga dama shi za su yi wanda gaba kadan kuma suna ƙara ƙarfi za su zo su ce ma sun fitar da wurin a matsayin yankin wata ƙasa ce kuma su al'umma tunda anan suka rayu ba inda za su je daga ƙarshe dole su ci gaba da zama da waɗannan mutane kuma bai yiwuwa a ce gwamnatin da ta hana jama'a daukan doka a hannu don kare kansu sai kuma ta sa ido ta ga wasu sun zo sun tursasa musu a ƙarshe ba ta dau mataki ba. To duk wanda ya kama a dauki a irin wannan yanayi daga ƙarshe ko baka yarda da shi ba za ka iya ba da gaskiya daga abin da ya zo ma da shi wanda yake daga baya kuma kafin a iya maganin shi akwai matsala sosai.
Yanzu haka dai wasu al'umomi da garuruwan suke kusa da kungiyar ta Ansaru sun fara miƙa wuya saboda taimakon da suka ce kungiyar tana yi musu idan sun samu damuwa. Kamar da yadda Malam Dayabu Harunan da ke yankin ya tabbatar.
Noman da aka yi a shekara ta 2020 bai kai noman da aka yi a shekara ta 2021 ba. Saboda waɗannan ƴan Ansarin sun ba manoman da ke wannan yankin kariya su je su yi noman su ba tare da su waɗancan masu garkuwa da mutane da satan dabbobi sun far musu ba. To kaga a hankali abubuwan suna ci gaba daidai lokacin da al'amarin zai zo ya yi illa mutane sun riga sun shiga ciki da yawa.
Amma me ya kawo fadan da aka ce an yi tsakanin ƴan bindiga da su ƴan Ansar?
Garin kare mutanen garin ne. Ai su in dai magana ne ta kare mutanen garin sun yadda su je su fa. Ai in bacin mutanen garin ga ma ba su fada da su ba ba ruwan su ai sun san inda suke.
Dama dai kanana hukumomin birnin Gwari Giwa da Igabi na cikin kanan hukumomin da ke fama da matsalolin tsaro saboda hararen ƴan bindigan da suke fama da su. Sai kuma ga wannan sabuwar kungiya ta Ansarun da duk da dai an ce ba ta cutar da mutanen da ke yankin amma fa ana fargabar manufofinta. Waɗanda mutanen yankin ke cewa manufofi ne da suka yi kama da na ƙungiyar Boko Haram ɗin da aka yi ta fama da ita a baya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma a shirinmu na gaba.
Manuniya.
Gare garan gabzar jam'iyyar APC a zaben gwamnan jihar Osun ya sa tsohon gwamnan Jigawa gayawa duniya cewa ƴan Najeriya ne suka fara biya karatun da suka koya gurin shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Akalla ko ba komai kan Najeriya yanzu sun koyi darsin Buhari. Sun ji abin da faɗa cikin gari to sun ce Buhari mun ji saboda ka jikin ya gaya mana.
Sai dai kuma duk da wannan gwamna Aminu Bello masarin jihar Katsinawa ya ce wannan murna ta ƴaƴan jam'iyyar PDP akan zaben jihar Osun tayi wuri.
Me ka girgiza idan ka kalli majin din da muka ci zabe a Ekiti da majin din da muka fada zabe a Osun ko jihohin bi ka hada to ai ci zabe
game da farmakin farautar gaggan ƴaƴan jam'iyyar APC da PDP ke a jihar Niger kuwa APC ce ta ce a gaya wa jam'iyyar PDP cewa ta yi gangancin gangara gangara cikin sauri.
an ce idan kai yana da nama sai ka tafa naka ka ji. Su ba su isa su tanzara mu ba, siyasa ce.
Gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya kuwa cewa take turka da turniyar ganin an ture dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar APC wani abu ne na kasuwar bukatar da wasu ke kokarin ganin sun cimma wani buri.
Dillalai ne masu lasisi na ci da addini a yi suka shigo suke son su mai da abin ya zama wani abu.
Shi kuwa wani lauya cewa yake masu bukatar ganin sun saka addini da bangaranci wajen zaben shekarar 2023 kada su damu tunda jam'iyyu sun riga sun barwa kowa zabi a sarari.
Akwai wanda zai tsaya Kirista ne yana da mataimaki musulmi, akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki Kirista, so kana da daman kai zabi in addini ne ko kabilanci yake ranka.
Waɗannan fa so mun tabu muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son ganin ya cika wa masu saurare buri. Shiri na 75 cikin jerin shashiryen manuniyan da ke bibiyar shugabannin da kan yi wa talakawa alkawari. Rashin cika alkawarin kuma a cewar jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne a jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ya sa 'yan Najeriya a jihar Osun suka nuna wa jam'iyyar APC shi yafi komai hadari.
To sai mu ce alhamdulillah. Allah ya Allah mu gode maka akalla ko ba komai kan Najeriya yanzu sun koyi darsin Buhari inda yake cewa ji magai ko to sun ce Buhari mun ji saboda ka jikin ya gaya mana da yake nan. Na biyu kullun faɗa cewa jam'iyyar PDP ta da asali sannan ta da munufa sannan suka kafa ta manyan manajiya masu hangen nesa, amma wani ne ya faru na zamani aka zo aka shiga na sharri aka zo aka bata PDP. To ni kullun tambaya ta cewa me yake riki tani a 2023 ko zaunan gaban celu ni a gona abu ne mai sauki dan Najeriya ne da hankali kuma ya san dadi ya san ni'ima kuma ya san me tarihi so da haka tarihin Najeriya shafi biyu ne, shafin farko PDP, shafi na biyu APC. Hukunci na wurin su yanzu ai lokacin hisabi na ai
kenan za iya cewa an fara wannan hisabi daga Osun
to kai kuma dai zai ko kaza yi ne sun kan san cewa shafi na farko PDP, shafi na biyu APC, so an zama tsayin hisabi saboda kan fara hisabi daga Osun. Wannan abin da na Osun ya zama kamar wato fitila mai kunna mai hasken cewa ina ka dosa domin ƴan Najeriya sun gabsu cewa shakka mulkin PDP shine ala da kuma kishin kasa da kuma kishi akan makomar su a rayuwar su.
Sai kuma duk da haka gwamna Aminu Bello masarin jihar Katsinawa na jam'iyyar APC ya ce dama tun kafin zaben jihar Osun din su ya ƴan jam'iyyar APC suka yi wani nazari, saboda haka ma masarin ya ce kayan da jam'iyyar APC ta sha a jihar Osun din ba shi da wani tasiri.
Batun maganar faduwa zabe na Osun bai dadi ba, amma kuma bai da tashin hankali idan ka kula abubuwan da suka haddasa. To in ka san su to ba zai tada maka hankali ba, kuma wani abu ne wanda yake ba zai zama barazana a zaben 2023 ga jam'iyyar APC ba a Osun ko a wani bangare. Kuma history da aka lura da shi, shi kanshi wannan gwamnan lokacin da ya ci wancan zabe sai da aka samu inconclusive. So in ka lura ita wannan jiha dama haka take tafiya kunnan doki, kuma dan takara na jam'iyyar wacce shi aka zaba ba jam'iyyar ba, saboda mu mun san shi, mun san gidan da fito, mun san iyayen shi, mun san gwagwarmayar da suke a harkar siyasa.
Kaman your excellency kaman ba ku girgiza ba kenan.
Me ka girgiza? Idan ka kalli majin din da muka ci zabe a HT da majin din da muka fadi zabe a Osun ko jihohin bi ka hada
tun bayan kammala zaben fidda gwani cikin jam'iyyar APC jihar Niger aka ce wasu ƴaƴan jam'iyyar da suka sha ƙasa sun fara tattara kayansu don ƙarawa gaban da ake ganin jam'iyyar APC za ta iya yin bari. Sai dai kuma jam'iyyar APC jihar Niger ta riga ta kaddamar da kwamitin sulhunta ƴaƴan jam'iyyar da aka ji mai magana da yawun jam'iyyar a jihar Alhaji Musa D Sarkin Kajin da aka sani da labaran SK na cewa ai matakin kafa kwamitin sulhun da jam'iyyar APC ta yi yana da matukar tasiri.
Mun kafa wannan kwamitin ne na dattijai da matasa a cikin su waɗanda suke da sanayya na zamantakewa na jama'a da kuma su rika mukamai daban-daban don su kira waɗannan bayan Allah a sulhunta a tsakani.
Suna ganin kun makarama a nada kwamitin nan don tuntune kamata a ce kun yi ba ku yi.
Kafin mu nada wannan kwamiti akwai sulhu wanda shi wanda ya ci zaben yake ta yi a tsakanin su sama da sati uku bayan an gama zabubuka. So ai ba mu bakara ba tunda ba ko mun yi yunkuri su me suka yi masu faɗan haka.
Jam'iyyar adawa ta PDP tuni ma ta fara
zawarcin wasu manya-manyan ƴaƴan jam'iyyar ku, wasu na ganin kila saboda wannan abu ne kuka yi wuf kuka kafa wannan kwamiti.
An ce idan kai yana da nama sai ka tafa naka ka ji. Su ba su isa su tanzara mu ba, siyasa ce. Duk waɗanda suke bin nan ƴan jam'iyyar APC ne, ba ku kuma sufurta sun ce sun koma jam'iyyar su ba. Su dai ya kamata su koma su zurwanta gidansu.
Ganin yadda tsayi da dan takarar shugaban ƙasa da mataimaki dukkanin su musulmai cikin jam'iyyar APC ke ta faman ƙara hada wani bakin hadari. Ya sa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nasturu Ashir Sharif gaya wa ƴan Najeriya cewa akwai batutuwan da ya kamata idan sun tafi dandalin dire zabe su yi ta nazari.
Dillalai ne masu lasisi na ci da addini a suka shigo suke son su mai da abin ya zama wani abu. Koko wasu a cikin su suna kallon su suna ganin su za a dauka a matsayin mataimakan shugaban kasa ko ba dauke su ba.
To ganin cewa wannan al'amarin na wata jam'iyya daya ce tilo, me ya kai ku tsoma baki a ciki?
To abu ya zama al'amari na kasa, ana ta tattauna shi kuma ana so a gina shi, a gina fitina ta kansa. So da haka mu dinnan mutan arewa mu ne wanda yafi cancanta mu magana a kansa. So da mu ne yankin mu ya hada da musulmi da kiristoci da manyan kabilu da kananan kabilu, mu ake so a amfani da wannan abin a kawo mana fitina a cikin mu. So da haka dole mu kira ga musamman matasa da basu san tarihin ba, muhimmin abin da kake bukata su waye za su yi mana adalci idan har sun ci zabe sun kafa gwamnati. Kuma ka tsaya ka ga cewa kowane mutum da ya fito ke takarar nan a dijjan dinnan me yayi na gina kasa ko gina al'umma ko tsayuwa da kishin kasa, shi za ku auna ku ku zaba a shugaban kasa. Idan kai ba ka ra'ayin haka, kai ne kai jami'a da kaga dama.
Shi kuwa fitaccen lauyan nan da kan yi fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abubakar gayawa ƴan Najeriya yake cewa ai idan burin mutum bangaranci ko maganar addini to ai riga an baiwa duk wani dan kasa zabi saboda an bar komai a sarari.
Suna buga misali da zaben da aka yi ma MKO a Biola da shi da Baba Gani Kingibe. To kuma lokacin ƴan Najeriya ba su yi la'akari da addini ba ko bangaranci wajen yin zabe. To daga lokacin zuwa yanzu abubuwa sun canja, saboda mulki yanzu a Najeriya ya nuna cewar mafi yawan shugabannin Najeriya suna mulki ne don kansu ko don ƴan uwansu ko don makusanta. Don haka mutanen da suke nuna cewar bai kamata a yi irin wannan ba, tsoro suke ji. Kuma tsoron nasu ba wai don ƙasa ba ne, tsoro ne don su kansu. Kuma ƴan Najeriya da yawa sun fi ganin abin a manyan jam'iyyu, saboda mutumin da baya APC misali kaga bai kamata ya tada hankalin shi ba akan cewar me zai sa APC ta sa musulmi da musulmi. Tunda a tsarin tafiyar wannan zabe da za a yi a 2023 akwai wanda zai tsaya Krista ne yana da mataimaki musulmi, akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki Krista. So kana da daman kai zabi in addini ne ko kabilanci yake ranka.
Duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan makon. Sai dai kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa dukkanin masu muzuran matse madafin iko cewa kwanakin su fa na ƙara gangarewa, saboda haka dai su tabbatar da sun rage buri. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 311 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko su yo sallama daga kan kudin da suke ganin sun dafe domin babu wata maganar ƙari. Kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan da kuka ji a cikin wannan shiri, musamman ma dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja, sai Nasiru Mustapha Batsarin jihar Niger da muryoyin da suka tattaro ne wannan shiri yayi kauri. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Dakarar Rasha na sake kai harhara a biranen Ukraine tare da kai harhara masu dogon zango kwana guda bayan da ministan harkokin wajen Rasha ya gargadin cewa Moscow na shirin fadada yakin ta Ukraine fiye da Donbas. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa Rasha ta yi ruwan bombardment kan gundumomi da dama ciki har da wata kasuwa a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, inda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu 23. Gwamnan yankin Oleg Sinigobov ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yaro ɗaya, yayin da 'yan sanda da wasu jami'ai suka ce babu wani hari da aka kai kan sojoji a yankin. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa Shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 amma yana fama da alamomin cutar masu sauki. A cikin wata sanarwa da ta fitar, sakataren yada labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce ya yi cikakken allurar rigakafin da ƙarin allurar sau biyu.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci.